الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله وصلوا على كاتم النبيين وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Bayan haka ya taron musulmi ina yi makaina wasiya da ku gaba daya da jin tsoron Allah magwayi da daukaka. Yau huduban mu ta yau tana magana akan matsayin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wannan kuma shine jerin hudubobi da za su biyo a cikin satuttuka masu yawa yadda sahabbai suka taka rawa cikin wannan addini. Haka kuma muke roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da dugadugarmu a cikin wannan addini. Bayan haka ya ku taron musulmi su sani hanya wadda take miƙaƙƙiya, ita ce hanyar annabinmu sallallahu alaihi wa sallam, shi ne cikamakin annabawa, shi ne kuma bawan Allah kuma manzon Allah. Babu wata hanya wadda za ta kulle da mutum cikin yardar Allah kuma ta kai shi aljanna kai tsaye in ba wannan hanya guda ɗaya ba, ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita. Dukkan wanda ya bi tafarkin da annabi ya zo da shi na alqur'ani da kuma sunnarsa, in an ce sunnarsa ana nufin halayensa da ɗabi'unsa da ayyukansa da ya yi a rayuwarsa a cikin addini, dukkan wanda ya bi wannan hanya to haƙiƙa wannan mutumin ya tsira, kuma ana fata duniyarsa za ta yi kyau kuma lahirarsa za ta yi kyau. Dukkan wanda ya karkace ma wannan hanyar to haƙiƙa wannan ya yi hasara, hasara wadda take babu wata hasara da ta kai ta. Lallai haƙiƙa duk wanda ya karkace ma wannan tafarki na tsarin rayuwar da manzon Allah ya zo da ita a cikin addini ko a cikin rayuwa, to haƙiƙa wannan ya yi hasara wadda take babba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake isar da saƙon Allah zuwa ga bayi. Babu wata hanya da bawa zai san wane ne Ubangijin da ya halicce shi in ba ta wannan hanyar da annabinmu ya zo da ita ba. Shi annabi shi ne mai yin bayanin abin da Allah ke nufi a cikin littafinsa. Babu wata hanya da ɗan adam zai fahimci menene Allah ke nufi a cikin alqur'ani, dole sai ya bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin alqur'ani. Domin bayi kakab ba su san wane ne Allah ba, manzon Allah shi ne ya nuna mu bayi suka san wane ne Ubangijinsu. To haka kuma babu wanda zai iya fahimtar me Allah ke nufi a cikin littafinsa in ba ta hanyar annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce ma annabinsa, ya kai wannan annabi ka isar da abinda muka saukar zuwa gare ka, lalle idan baka isar ba to wannan kamar baka isar da manzanci ba. A wata sura Allah ya ce mun saukar maka da wannan littafi shine alqur'ani don kai ma mutane bayanin irin abinda Allah ya saukar musu. Lalle ku sani ya ku bayin Allah, shi annabi shi ne malamin wannan al'umma ta hanyar da yake karantar da su littafi da hukunce-hukuncen da ke cikin littafin. Allah ta'ala ya gaya ma muminai cewa yi masu baiwa wadda take babba, wadda babu baiwar da ta kai ta, shi ne lokacin da Allah ya aiko manzo daga cikin mutane, bai aiko shi daga cikin aljanu ba, bai kuma turo mala'ika daga sama ba ya zo ya ce Allah ne ya turo shi, don sunnar da mala'ika zai iya ɗan adam ba zai iya ba, sunnar da aljani zai yi ɗan adam ba zai iya ba, sai Allah ya turo mutum daga cikin 'yan adam wanda yake da siffa irin tasu, wanda yake magana irin tasu, wanda yake da kira halitta irin tasu. Allah ya fifita shi da darajar zatansa, ya turo shi a matsayinsa na manzo. Allah ya ce hakika Allah ta'ala ya yi mu'minai baiwa lokacin da ya turo manzo fihim a cikinsu rasulan, yana mai yi wato yana mai isar da sako. Wannan sakon ya kunshi littafi, shi wannan littafin aikin manzon ya tulu alaihim ayatihi, yana karanta ayoyin Allah da aka saukar masa. Wa yuallimuhum alkitab, kuma yana sanar da su hukunce-hukuncen littafin. Allah ya siffanta wannan manzo da cewa shi ne wanda ke bayanin halal da kuma haram. Babu wani haram sai abinda Allah da annabinsa suka ce masa haram, babu kuma wata halal sai abinda Allah da annabinsa suka kira shi haram. Allah ya ce shi wannan manzo yana halatta maku dukkan dadaɗan al'amura, sannan yana haramta maku al'amura waɗanda suke munana. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya aiko wannan annabi ya zanto mai hukunci cikin duk al'amarin muminai da ya shafi rayuwarsu, sannan aka sanya shi ya zanto alƙali cikin wanda zai masu hukunci cikin abin da ke gudana na saɓani a tsakaninsu. Allah ta'ala ya ce baya dacewa ga mumini namiji ko mumina mace, idan Allah da annabinsa suka yanke wani hukunci, mutum ya ce yana neman zaɓi cikin abin da Allah ya hukunta ko cikin abin da manzansa ya hukunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lalle imanin ɗaya daga cikinmu ba zai cika ba har sai ya hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi ne kaɗai mai hukunci a cikin wannan addini, kuma sai ya zanto musulmi ya sallama 100% cikin abin da sunna annabi ta tabbatar, sannan a samu kuma ba a samu a cikin zuciyar musulmi ba wani ƙaiƙai ko takaici ko jin bai ji daɗi ba cikin abin da Allah ya zo da shi ko cikin abin da manzon Allah ya hukunta a cikin sunnarsa. Ya miƙa wuya miƙawa Allah akan wannan matsala ya yi rantsuwa, ya ce fala wa rabbika la yu'minuna, ina rantsuwa da Ubangijinka mutane ba za su zanto masu imani ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, wallahi sai sun mai da kai mai hukunci a tsakaninsu cikin saɓanin da ke gudana a tsakaninsu. Summa la yajidu fi anfusihim, sannan a samu ba su samu ba a cikin zukatansu harajan, ai kunci, wani damuwa, wani ƙaiƙai ba su samu ba, sun miƙa wuya miƙawa. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya aiko wannan annabi da shari'a wadda take mai sauƙi, duk wanda kaga ya ce musulunci ya takura masa to bai gane musuluncin ba ne. Babu wani addini a bayan ƙasa wanda yake da sauƙin musulunci, babu kuma wani addini wanda ya tsara rayuwa ta zanto mai kyau mai tsafta kamar addinin musulunci. Duk wanda bai riƙe addinin musulunci ba wallahi ya yi hasara, hasara wanda take babba, kuma in ka tsaya ka kalle shi za ka iske akwai kunci a cikin rayuwarsa. Wannan addini shi ne addinin da shikamakin annabawa ya zo da shi. Allah ta'ala yake ce ma annabinsa inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, mun saukar maka da wannan littafi da gaskiya, litahkuma bainan nas, dan kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya, bima arakallah, cikin abin da Allah ya saukar maka. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya zaɓi wannan manzo dan ya zanto rayuwarsa ta zanto wato wani madubi, kuma abin koyi, kuma abin ɗaukar izina, abin lura ga dukkan muminin da ke so rayuwarsa ta yi kyau a nan, kuma rayuwarsa ta yi kyau bayan ya mutu. Allah ta'ala ya ce haƙiƙa kana lakum fi rasulillah, ya kasance a gare ku ku muminai rayuwarsa akwai abin koyi wanda yake kyakkyawa a gare ku. Duk wanda yake san rayuwarsa ta yi kyau to ya karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karanta yadda Allah ta'ala ya yi umurni da abinda Allah ya hana a cikin littafi, ya bi shi sau da kafa, rayuwarsa za ta yi kyau a nan insha Allah, rayuwarsa kuma za ta yi a kyau bayan ya koma zuwa ga Allah. Sai Allah ta'ala ya ce, amma wannan koyi da shi ba ga kowa ba ne, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, ga wanda ke san rayuwarsa ta yi kyau a nan kuma rayuwarsa ta yi kyau in an koma ranar tashin kiyama, in an binne shi ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Wa zakara Allah kathiran, kuma ya ci gaba da ambaton Allah, ambaton Allah mai yawa. Kenan ba kowa ne aka ce ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sai mutumin da ke san rayuwarsa ta yi kyau a duniya kuma rayuwarsa ta yi kyau a lahira. Wanda baya bukatar haka yake ganin yana da wata dabara, ko yana da wata inda zai tsira, ko yana ganin ma kiyama ba gaskiya ba ce, mutuwa ba gaskiya ba ne, to ya ci gaba da yayi yadda yake so. Shi ma akwai lokacin da za a yi yadda ake so, da shi kuma bai ise yi yadda yake so ba. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka yake cewa ya umarci mu'mine da su bi wannan annabin sau da ƙafa. Allah ya ce, aminu billahi, ku yi imani da Allah, wa rasulihi, kuma ku yi imani da wannan annabin, wannan manzon nashi, annabiyyal ummi, annabin nan wanda baya rubutu kuma baya karatu, sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yu'minu billah, shine wanda ke yin imani da Allah, wa kalimatuhu, da kuma kalmomin Allah. Allah ya ce, wattabi'uhu, ku bi shi, la'allakum tahtaduna, tabbas za ku zanto shiryayyu. Da wannan aya Allah ya toshe dukkan wata dariƙa da wata hanya wanda wani zai zo da ita a yau har zuwa duniya ta tashi, tun daga bayan rasuwarsa. Ba wani wanda zai zo da wata hanya ko wata dariƙa ya ce gashi idan an bi wannan hanyar za a samu ladar Ubangiji, ba za a yarda da shi ba, dole sai ya nuna inda Allah ya ce ko inda Annabi ya ce. Allah ya toshe dukkan wata ƙofa da dukkan wata hanya wadda za a sadu da shi, in ba wannan hanya guda ɗaya ba, ita ce hanyar da manzo ya zo da ita. Ubangiji ya toshe dukkan wata hanya da za a samu rahamarsa, ko wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga yardar Allah, in ba hanya da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Allah ya ce, ka ce masu, in kuntum tuhibbuna Allah, in dai kun laye cewa kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni, ku bi wa, ku bi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da aka ce a bi shi, ba ana nufin ya shiga gaba mu wuce mu tsaya baya ba, ai yau babu rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake nufi shine a bi tsarin rayuwarsa, a bi sunnarsa, ba abinda sahabbai ba su hikaito ba na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai babu wani mutumi a duniya kakaf wanda aka kure masa kallo cikin kowane al'amarinsa kuma aka hikaito kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda yake bacci, da yadda yake cin abinci, da yadda yake dariya, da yadda yake murmushi, da dukkan ma'amalarsa da yake yi, ba wani mutumi a duniya wanda aka kure komai nashi aka ruwaito don mutane su yi koyi da shi irin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce, laqad kana lakum fi rasulillah. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ka ce, to ko ku ce, ka ce masu, in sun laye cewa suna son Allah, to su yi biyayya zuwa gare ka. Yuhibbukumullah, Allah zai so su, bayan ya so su kuma, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku dhunubanku. Ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya haɗa biyayya zuwa gare shi da kuma biyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan Ubangiji ya ƙarfafa cewa a bi shi kuma a bi wannan manzon. Allah ta'ala ya ce, wa ati'ullaha wa rasulahu, ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah. A wani wurin ya ce, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi manzon nan to hakika ya yi biyayya zuwa ga Allah. Ai kowa ya riga ya sani, in an ce biyayya ba ana nufin ba mai hankalin da zai ce in an ce kai biyayya ga wani ana nufin ya wuce gaba ka bi shi, domin kaga aya da ta ce ku yi biyayya zuwa ga Allah ba wai ana nufin ku bi ta ina bawa zai ga Allah ballantana a ce ya bi bayansa subhanallah, amma abin da ake nufi ku bi alqur'ani. So da aka ce ku bi manzo, ku yi biyayya zuwa ga manzon Allah, a yau annabi baya a cikin mu, me ake nufi kenan? Ba za ka ce ana nufin abi alqur'ani ba, domin an riga an ambatar da cewa adiullah shine biyayya zuwa ga Allah. So wa adiur rasul, biyayya ga manzon Allah, ana nufin ku bi me? Ku bi sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine yafi kowa sanin alqur'ani, shine kuma yafi kowa bin umurnin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani. Haka ake so ku yi biyayya zuwa gare shi, shine duk ibada ba za ku yi ba sai yadda ya tsara sallallahu alaihi wa sallam. To ta yaya musulmi zai rayu cewa akwai wata dariƙa wanda idan ya bi ta zai sadu zuwa ga Allah, bayan ya sa mata suna da sunan wani ba da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ya ba ta suna da tambari da wasu ka'idoji wanda shi annabin bai san su ba, kuma sahabbansa ba su san su ba, kuma mutum ya dangana wannan abin da cewa ibada ce wadda za a samu kusanci zuwa ga Allah. Ko shakka babu wannan labiyayyen hankali zai iya ma ƙaryata wannan magana kafin ya je cikin littafin Allah. Ta yaya mai hankali zai yi tunanin cewa yana da wata hanya ko ɗariƙa ko shari'a wadda zai bi wadda ta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya da'awar cewa shi ke son annabi? Ta yaya za a ce mumini ya wadatu ko zai ci gaba da zama mumini ko musulmi lokacin da ya watsi da littafin Allah, ya watsi da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya bayyana mana kamar yadda muka faɗa a farkon guduba cewa hanyar saduwa da shi da rahamarsa shine kadai bin tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku taron musulmi, kamar yadda ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shine tsani tsakaninmu da Allah da littafin Allah, to haka sahabbai suka kasance su ne tsani tsakaninmu da wa? Tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah shi tsani ne tsakaninsa da wa? Tsakanin Allah da kuma bayinsa. Shi ne Allah zai ma wahayi, sai manzon Allah ya isar da shi zuwa ga bayin Allah. To sai sahabbai suka kasance su kuma su ne tsani na biyu tsakaninsu da sauran mutanen duniya gabaki ɗaya, domin duk duniya ba wanda ya rayu ya ga annabi ba in ba sahabbansa ba. In an ce sahabbai su ne wanda suka gan shi, suka rayu da shi, kuma suka yi imani da shi, kuma suka mutu da wannan imani, to waɗannan su ne katanga wanda ta haɗa dukkan musulmi mai imani, shi ne gadar da ta haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan sahabbai ka sani ba kamar ka bane, kuma ba kamar ni ba, suna da daraja wadda ta fi taka, suna da matsayi wadda ta fi taka ta fitawa, suna da matsayi da darajar lokaci wanda lokacinsu ya fi naka kuma ya fi nawa. Ka sani ba mutane ba ne kara zube irin waɗanda kake tunani a yau. Yadda Allah ta'ala ya zaɓi annabinsa a lokacin da Allah ya zaɓi lokacin, ya zaɓi kuma wuri, ya zaɓi annabinsa, ya ba shi wannan saƙo wanda yake mai girma, to haka Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya zaɓi waɗannan sahabbai ya haɗa su da annabinsa sallallahu alaihi wasallam don su taimake shi wajen isar da wannan saƙo zuwa ga duniya ga baki ɗaya. Ubangiji magwayi da ɗaukaka ya zaɓi waɗannan sahabbai domin su ne suka bi dukkan mutane falala a duniya, domin ba wanda ya ga annabi in ba su ba. Gani da kai yau a mafalki muke ta ƙoƙari wata rana mu gansa, amma ba mu gan shi ba, sai waɗanda Allah ta'ala ya rabauta da su gan shi a mafalki. Amma fa ka sani cewa su sun yi sallah a bayansa, sun tafi yaƙi a bayansa, sun ainihin ci abinci tare da shi, ya aura a wajen su sun aura a wajen sa, ashe waɗannan mutanen su ne suka fi kowa falala, kuma ya tabbata cewa zaɓin Allah ne. Da Allah ya zaɓe ka sai ya yi ka a lokacin su, amma Allah bai zaɓe ka ba, ya zaɓe su. Kai yanzu a mafarki kake son ka gansa, su kuma sun gan shi a idon falke. Shi ne ya zo ya yi masu addu'a, shi ne ya zo ya ci abinci tare da su, ya tafi yaƙi shi ne komanda, su suna sojoji. Shi ne ya zama limami, shi yana limanci, su ne kuma mamu. Ashe waɗannan su ne suka fi dukkan al'ummar duniya ga baki ɗaya. In dai mutum ba annabi ba ne daga cikin annabawa, to lallai hakika falalar sahabbai ta fi tashi. Su ne suka fi dukkan mutanen duniya hankali da cika da batsewa. Sannan su ne Allah ta'ala ya wanke su takas a kan dukkan sauran duniya. In dai kai ba annabi ba ne, to sahabbai sun fi ka tsarki na zuciya da kamala. Su ne suka fi dukkan mutanen duniya tsoron Allah da taƙawa, domin tsoron Allahnsu da taƙawansu ya sa Allah ya zaɓe su sai suke zamani da annabinsa. Sun kiyaye dukkan abin da Allah ya ce ma annabi ya isar zuwa ga duniya ga baki ɗaya. Sun addato mana dukkan abin da wannan annabi mai gaskiya amintacce ya faɗa masu cewa wannan zancen Allah ne, to sahabbai sun haddace shi ga baki ɗaya. Abinda kuma ya ce wannan magana ta ne, interpretation ne na abinda Allah ya ce, to sahabbai sun haddato kuma sun gaya mana, sun haddace sunnarsa a magance da aikace. Shi yasa a bayan rayuwarsa sai ya zanto masdarinsu shi ne abinda Allah ya ce da kuma sunna annabinsu sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan suka tashi magana za su ce annabi ya ce, ko ga yadda annabi ya yi, suna koyar da waɗanda ba su rayu suka ga annabi tare da su ba. Su ne Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya horar da su domin su kiyaye ayyukansa, waɗanda suke ayyuka ne waɗanda suka keɓance shi, da kuma ayyuka waɗanda suka shafi duniya ga baki ɗaya. In ka duba hatta yadda manzon Allah yake wankan janaba, sai da matansa suka yi kaito mana, yadda in zai kwanta bacci waɗanne irin azkar yake, sai da matansa suka yi kaito mana, wani irin abinci yake so, sai da suka gaya mana, ya manzon Allah yake kwanciya idan ya zo yin bacci, da wani tsagi yake kwantawa, sai da matansa suka yi kaito mana. Ashe sun cancanta su zanto kenan zababbu, sun isar da al'umma da dukkan abin da manzon Allah ya ce su isar, sai suka zanto su ne amintattu a cikin wannan addini. Sun kasance su ne malaman wannan al'umma, sun kasance su ne fuqaha waɗanda suka fi kowa ilimi da sanin wannan addini, domin sun rayu a gaban malamin da babu wani malami a duniya kamar shi, kuma ba za a ƙara yin wani malami kamar shi ba. Ko shakka babu, ingancin karatu yana tare da ingancin malami. Idan malaminka ya zanto amintacce kuma ya zanto masani, to ko shakka babu akwai alama mai girma da ke nuna cewa za ka samu ilimi mai inganci. To duk duniya kuma duk musulmi sun yarda cewa babu wani malami da za ka haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi kai tsaye Allah ta'ala ne yake karantar da shi ta hanyar Jibril. Allah ta'ala ya ce allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa, wanda ke karantar da shi shi ne wani mala'ika wanda yake amintacce. Idan ka yarda cewa shi ne malamin da ya fi kowa iya karantarwa, shi ne malamin da ya fi kowa fasaha da hikima da zalaƙan magana, to lallai dole ka yarda kuwa almajiransa su suka fi kowa. Amma ba ya yiwuwa ka ce ya fi kowa daraja da inganci, amma kuma ka ce gaba ɗaya almajiransa mutanen banza ne, to ko shakka babu, wannan yana nuna cewa akwai alamar damuwa a cikin ƙwaƙwalwarka. Sun haddace abinda Allah ya ce su haddace na abinda Allah ya saukan ma annabi na Alƙur'ani. Sun haddace sunnoninsa, Allah ka ƙara daɗin tsira a gare su, Allah ka saka masu abisa tarere al'umma da suka yi cikin kaito musu alkhairi to ta yaya ne bayan wannan duka abin da muka fada ya ku taron musulmi wani zai ce ya wadato a cikin wannan addini yace babu ruwansu da abin da sahabbai suka fada akan qur'ani ko hadisi ta yaya ne mutum zai ce ya wadato gaban abin da sahabbai suka yi kaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ce dukkaninsu ba mutanen kirki bane to dole ya aje qur'ani ya daina amfani da shi don baya yiwuwa bayan ka ce wani ba mutumin kirki bane kuma daga baya ka ce abin da ya zo da shi kuma ya zama mutumin kirki domin baka san annabi ba sai ta hanyar su baka san menene alqur'ani ba sai ta hanyar su baka san ya akai ka bambance wannan shine qur'ani wannan shine sunna ai duk baka sani ba kuma ba ta hanyar su ba ashe kenan babu wata hanya da dan adam zai tsira a cikin wannan addini babu wata hanya da dan adam zai tsira a cikin wannan shari'a in ba ta hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dole ka hukuntar da su cewa su ne waɗanda za su yi maka bayanin menene alqur'ani kuma ya sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take kamar yadda muka yi bayani a baya su sahabbai su ne kuma su ne suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masu bayanin qur'ani kuma ya masu bayani da sunnarsa kafin nan ba za su iya fahimtar menene alqur'ani ba ba su iya fahimtar menene sunna ba sai da ya masu bayani to haka su ma suka yi taimala bayan su har zuwa wannan lokacin a yau mutum ba zai wayi gari ba ya watsi da maganganunsu sannan ya tunani cewa yana kan shiriya hakika malik imam malik ya yi gaskiya ya ce dukkan abin da bai zama addini a wancan lokacin ba to ba zai zama addini ba a wannan lokacin yana magana a lokacin duka rayuwa annabi ba ta wuce shekara 200 da wani abu ba da rasuwa yake cewa duk abin da bai zama addini ba a wancan zamanin to ba zai zama addini ba a yau to ballantana yau kuma da muka shekara 400 da wani abu da rayuwarmu wato da komawarsa zuwa ga Allah dukkan abin da bai zama addini ba a wancan lokacin to a yau ma ba zai zaba ya ku taron muminai ba yadda za a yi mumini musulmi ya zanto musulmi mai imani mai yaqini a cikin wannan addinin wallahi ba zai yiwu ba dole sai ya hukunta waɗannan masdari guda uku alqur'ani a bisa fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin baka nan bana nan alqur'anin ya sauka waɗansu sun karanta qur'anin kafin ka kafin ni wasu sun rayu da wanda aka saukan mu qur'anin haddathana rasulullah suka ce haddathana jibril ar-rabbil izzat wal jabarut shine sanadin su kawai ga su ga annabi waye ba ku labari annabi shi waye ba shi labari jibril shi waye ba shi labari rabbil izzat wal jabarut sanadin su dan karami ne shine sanadin daga manzon Allah jibril Allah wane ne zai ƙarya a cikin wannan babu wanda zai ƙarya wannan shine sanadin su amma kaifa sai an ce haddathana wane an wane a ta tafiya ƙarni guda 14 za a wuce to a yau kawai wani sai tsallan baɗake abin da ya inganta daga waɗancan mutanen waɗanda kai tsaye sun ga annabi hanyar ilimi ta tabbatar da cewa wannan maganar annabi ya faɗa wannan maganar haka annabi ya fassara wannan ayar hanyar ilimi ta tabbatar kamar yadda ta hanyar ilimin ne aka tabbatar da cewa qur'anin maganar Allah ce tunda ai ya sauka baka nan ya sauka bana nan so ilimi ne ya tabbatar da cewa lalle wannan alqur'anin littafin Allah ne to haka hanyar ilimin ce ta tabbatar da cewa wannan maganar annabi ya faɗa kuma shine fassarar wannan ayar sai yau kawai bayan shekara 400 wani rana tsaka ya tashi ya ce duk ƙarya ne a zubar da su ya tsitsi ne ma waɗanda suka rubuta littafi ya tsitsi ne ma hadisan gabaki ɗaya ya subhanallah اللهم لا تواكذنا بما فعل السفهاء منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين حسبنا الله وكفى لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله